Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai kuma FM na radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, da lord da kuma niya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure, assalamu alaikum. Yanzu din Maladan Ibrahim Ayo ne tare da Safil Hashim Gumel muke farin cikin sake jira ga man shirin da wannan hansin. Ba labaran duniya za ku ji kokawar da wasu daga cikin waɗanda suka ce an yi da su na kamfe din lokacin zaben shugaba Muhammadu Buhari, amma ba an yi nasara, su kuma an ba su hannu rabbana. Sai ƴan satan mutane su garkwa da su da ƴan sanda su kashe har su uku a jihar Taraba. Kana idan muna da lokaci akwai tattaunawar da wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin yayi da daraktan kula da yaki da yaduwar cututtuka akan taro na 21 da ake yi akan cutar kanjamau a Afirka ta Kudu. Kana Salu Garba na nan dauke da shirin sa na da rashin tayi akan baraha. Akwai mu da sakon da ku masu sauraro kuka aika muna, amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. An bayyana wani tsohon sojan Amurka matsayin dan bidigan nan da ya bude wuta ya halaka ƴan sanda uku ya kuma raunata wasu uku a safiyar jiya Lahadi a birnin Baton Rouge dake jihar Louisiana. Jami'an soja sun ce Gavin Long, mai shekaru 29 da haihuwa, dan birnin Kansas ta jihar Missouri ne, shine ya shigar bakaken kaya ya budewa ƴan sandan wuta. A baya ya aiki da rundunar sojan ruwa ta Amurka tsakanin shekara ta 2005 zuwa shekara ta 2010 har ya kai matsayin sajan, an kuma tura shi kasar Iraki daga shekara ta 2008 zuwa shekara ta 2009. An kashe shi a musayar wuta da ƴan sanda a jiya Lahadi. Haka kuma ɗan sanda na hudu da aka raunata, wanda mataimakin shugaban ƴan sanda ne, na cikin mawuyacin hali a wani ƙaramin asibiti inda aka yi masa aikin tiyata. Ana kuma duba wasu ƴan sanda biya asibitin, amma ba su ji mummunan raunuka ba. A yayin da shugaba Obama ke magana ta gidan talabijin na ƙasa, ya yi Allah wadai da harin, inda ya ce irin wannan hare-hare na ƙara yawa, ya kuma yi kira ga Amurkawa da su guji irin wannan aƙida.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi watsi da zargin da ake cewa Amurka na da hannu a kokarin juyin mulkin da aka yi a Turkiya a ranar Juma'a. Lokacin da yake magana a gidan talabijin na CNN a jiya Lahadi, Kerry ya ce rashin tunani ne a ce Amurka na da hannu a juyin mulkin. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya zargi malamin nan na Fethullah Gulen, wanda ke zaune yanzu haka a jihar Pennsylvania da ke nan Amurka, da cewa yana da hannu wajen ingiza wannan tashin hankali ya kuma buƙaci da a mayar da malamin zuwa Turkiya. Erdogan, wanda ya riƙa ambaton kalaman makirai waɗanda ya bayyana da cewa mutane ne masu son hargitsa Turkiya, magana da take da nuni cewa yana hannunka mai sanda ne ga ƙasar Amurka, ranar Asabar ɗin da ta wuce ne ministan ayyuka Suleiman Sailu ya zargi Washington da hannu a ƙoƙarin juyin mulki a ƙasar. Kerry kuma ya faɗa a gidan talabijin na CNN cewa Turkiya bata buƙaci a miƙa mata malam Fethullah Gulen ba. Ya kuma faɗa wa ministan harkokin wajen Turkiya cewa su buƙaci a mayar da malamin a hukumance. Ya ce Amurka bata ƙoƙarin kare kowa.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi ne ƴan sandan Faransa suka saki tsohon matar mutumin nan da ya amfani da wata babban mota wajen tattake mutane kusan 300 a birnin Nice, amma har yanzu ana yi wa wasu mutane shi da tambayoyi domin tabbatar da cewa maharin shi kadai ne. An kame mahaifiyar ƴan Mohamed Bahlel uku ranar Juma'a, an kuma rike ta na tsawon sa'o'i bayan da Bahlel ya tuka mukatuwar mota da ya yi tafiyar kilomita 90 zuwa cikin birnin Nice, inda ya kashe mutane 84. Lauyan matar ya faɗa wa gidan talabijin na Faransa cewa ba ta da wata alaƙa da shi, bayan da ta kore shi daga gidanta a lokacin da ya doke ta. Jami'ai sun yi imanin cewa Bahlel ya aika da saƙon karta kwana na wayar hannu minti 18 kafin ya kai harin, yana cewa ka kawo ƙarin makamai, ka kawo guda 5 zuwa C. Har yanzu dai ba a san me yake nufi da harafin C din ba. Cikin mutane shirin da ke hannun hukuma akwai mutumin da ake tunanin shi ne aka aika wa sakon kwarta kwanan, da kuma wata mace baki ɗaya dai an kama su ne ranar Lahadi.
A yanda ake shirye-shiryen zaben fidda dan takarar shugabancin Amurka sai gashi wasu sabbin zaben jin ra'ayi da aka gudanar a jiya Lahadi na nuna cewa Hillary Clinton ya jam'iyyar Democrat na da tazara kan abokin karawarta Donald Trump na jam'iyyar Republican duko da yake Amurkawa na ganin yan takarar biyu a matsayin marasa farin jini ita dai Clinton wadda take tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka ce na neman zama mace ta farko da za ta zama shugaban Amurka yanzu haka ta bayo abokin karawarta dan jam'iyyar Republican wanda yake hamshakin mai kudi kuma shahararren mai sayar da gidaje tazara daga kaso 4 zuwa 7 cikin 100 wanda kuma a wannan makon ne ake sa ran a tsayar da shi dan takara a Chamberlain Cleveland na jihar Ohio zaben jin ra'ayin jama'a da kamfanin labaru na ABC News da Washington Post suka gudanar ya nuna Clinton na gaba tana gaba da kaso 47 zuwa 43 a cikin 100 su kuma sauran kafofin yada labarai da suka hada da NBC News World da Wall Street Journal na zaben ya nuna Clinton na gaba da kaso 47 zuwa 41 labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC barin bude taskar rahotannin da kokawar da wasu ƴan kungiyar campaign din shugaba Muhammadu Buhari suka yi ga Nasir Adamu Elkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
zaman babban ofishin babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP a rufe don takaddamar shugabanci a gefe guda ya so shafi ofishin jam'iyyar gwamnati APC amma ba don wata matsalar shugabanci ba sai dai ofishin bai zama wajen da kananan ƴan siyasa ke bi wajen samun kwangila ko wata alfarma ba saboda nisa da gwamnatin Buhari ta yi wajen yaki da cin hanci da rashawa tawagar masu tsaron shugaba Buhari da wasu ma'aikatan ofishin magoya bayan sa BSO sun shigo ofishin muryar Amurka Abuja inda suka yi korafin gwamnati ba ta wayoye su ba tun bayan rantsuwar shugaba Buhari 29 ga Mayu bara jami'an dai maza da mata sun ce sun yi tsammanin samun aiki ko wani taro da za a yaba musu tunda gwanin su ya lashe zabe bayan karo hudu yana tsayawa takara ma'aikatan dai da suka gifi cewa daga ofishin campaign din shugaba Buhari dake dab da kamfanin fetur NNPC sun ce suna da kikkiawar fata Buhari zai share musu hawaye a yanayin da suka ce sun shiga halin kakanikai da hakan ya hada da barazanar fatatakar su daga ofishin campaign din bayan umurnin a kunce na'urorin sanyaya daki na ofishin wato air conditioner ga ɗaya daga masu tallafa shugaban wajen lamuran tsaro a zamanin campaign Kasim Abdullahi Hassan
duk washirin ake ba mu matsayin allowance a wata February last year muka karba har zuwa yau ba dai wani abu wanda abin da ya shigo hannu shi yasa kaga dole karfi ya kare kuma mu shiga cikin wani hali
kasin dama kuke zaton dama zai faru bayan an kammala campaign akwai ganin dama aikin campaign ya riga ya kare yanzu kuma in Allah ya da sai 2019 ne za a saki ta da irin wannan magana
harka na siyasa kowa yana shigowa ne dan mu ya bada gudummawan sa saboda an ci nasara shi ma ya samu ci gaba da canji na rayuwa don ka duba shi shugaban kasa ba yau muke tare da shi ba 2003 zuwa da 11 duk mukan zo mu bada gudumar mu to amma immediately in aka ce bai ci ba kowa kuma sai kuma bangaren rayuwarsa to yanzu abin da ya sa muka tsaya din mun ga mun Allah ubangiji ya bamu nasara wanda muna tunanin cewa za a dube mu da irin rahama mu mu dan samu canji na rayuwa shi yasa muka tsaya kuma da ayin alƙawuran da aka yi mana wanda suka jagorance mu insha Allah
shi kuma Usman Isa yayi aiki da ofishin goyon bayan Buhari BSO
in Allah ya sa an ci mana nasara wannan sakon ya kai gare shi ina da kyakkyawan zato cewa zai yi do something positive
kana jin abin da ya sa ba kira kuwa kamar wata kila sakon ku ne bai saujin shi shugaban Muhammadu Buhari ba
eh abinda muke tunani kenan cewa kamar akwai masu hana ruwa gudu ko wanda suke sa bariya akan mu samun ganin shugaban kasa ko kuma ya ji kukan mu
madam Victory Senes ta ce tayi aiki ne wajen tarwar baki a zamanin campaign din
dukkan mu da muka yi protocol mun yi makaranta muna da aikin yi kafin muka bari muka zo mun yi campaign tare da shi mun yi wahala ya kamata yanzu mu ma mu ci dadin aikin mu
ai shugaban ma kamar baya cin dadin aikin tukuna
eh to ai ka san shi kade ba zai iya ba in aka samu mutane kwararru masu hankali kaman shi masu tausayin talaka za a tafi daidai
na tuntubi director tare guduma na shirin goyon bayan Buhari Ibrahim Abdul Karim wanda yace suna sane da mutanen kuma yana fatan shugaba Buhari zai neme su ya tallafa musu ko shugaba Buhari na niyyar saki takara 2019 koko a tabbas ya maida hankali wajen ya karba rayin biro da su kuma ba sa son tawadar alƙalamin su ta kafe Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
Ebane turata kuma banu ke kotoraba ne mota da dadi to da bana bana turata mota da da a cikin turda kaman za ka man
to madalla kafin mu ci gaba a shakata da wannan
so dan shehu malami za dauken sarki mai halin hatta
sarkin faɗi cikin gari kai ka samu halin majadadi sadaukin sarki mai halin
shehu kame sarkin kudu mai tawakkali
bi ka saka ma shehu malami sadaukin sarki mai halin
arabiyan sarki ku ya tara da shi
kai ke so
kansa ne Aliyu Dandawo daga batun masu kamfe kuma sai ma wasatan mutane su garkuwa da su wadanda yan sanda yanzu aka so kashe uku daga cikin su a can jihar Taraba ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani a cikin wannan rahoton
DPO na ya kira ne na Bali ya ce to fa akwai a report mashi cewa akwai wasu kidnappers wanda na san zai iya kasance kidnappers stroke armed robbers masu fashi in ce an gansu suna wucewa suna shiga jeji nan da nan tare da shi da yan vigilante suka shiga jeji binsu da suka ga jama'an nan jama'an nan suna zuwa sai nan da nan suka bude masu wuta kuma wuta masu karfi da shi ne su ma sai suka afka masu garin haka dai uku daga cikinsu suka fadi suka mutu
CP Yakubu Yunana Babas kenan Nike zama kwamishinan yan sandan jihar Taraba garkuwa da mutane domin neman kudin fansa na faci gaba da tada hankulan jama'a a jihar domin kawo yanzu ma akwai wanda ake garkuwa da shi Alhaji Baban Guroje da aka sace fiye da makonni uku to amma har yanzu ba san ma inda ake da shi ba yayin da kuma aka daina ji daga wadanda suka yi garkuwa da shi wani aminin sa da ya nemi a sake sunansa ya kuma bayyana yadda lamarin ya faru da kuma halin da ake ciki a yanzu
dika gida suka kira ne sun ce su ne suka yi garkuwa da Alhaji Baba na gangaro jalingo muka yi magana da su muka tattauna mun siriya muka ba su abin da suna bukata yanzu ya kwana 19 ba su saki Alhaji Baba ba muna roge su don Allah don Annabi su saki Alhaji Baba sun kira ni da number Alhaji Baba din tunda kamo ba su abin da suna bukata suka kase waya din har yanzu ba su sake kira mu ba su sake Alhaji Baba da motan sa ba yanzu muna cikin fargaba iyalin sa da abokanai sa muna cikin fargaba muna roge su sake Alhaji Baba da motan sa
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
to Allah ya kiyaye har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na murar Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 14 ga kuma shirin mu na gaba
Da rashin tayi akan bararha masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya Salo Garba nake gabatar muku da shirin da rashin tayi Yau ma zamu ci gaba da firar tamu akan kasafin kudin Najeriya Yanzu ba tare da bata lokaci ba ga Madina Dauda da Dr. Usman
Dr. Usman kana ganin waɗannan bayanan yanzu shin
na'am
kasar Kamaru ta yi wani doka cikin ɗan kwanakin nan ta fito da wani salo na cewa duk mutumin da zai kafa karamin masana'anta a Kamaru da maganar filin da maganar yadda zai yi har ya samu takardu da izinin yi yanzu za a iya yi masa shi to kana ganin yin haka a Najeriya zai magance mana waɗannan abubuwa
ne an sha kawo dokoki wanda na small and medium enterprise wanda ake magana da wasu bankuna ƙanana wanda za su rinka ba da kuɗaɗe ma masu ƙaramin ƙarfi masu aski wanza mai a masu tuya a masu kosai a masu sai da dan abin hannu masu welding din nan su ne mutane wanda ya kamata a taimakawa
ko a wannan kasafin ayan ce za a ware biliyan 500 domin haka
irin wa'innan abubuwan to an ce za a yi an ce za a yi ina aka fara me aka yi ina son in nuna miki cewa baki da fari daban suke amma yayin da ka kai ni wani wuri na fara ganin farin nan da na yadda da shi yana da baki-baki to akwai matsala akwai fa matsala hankalina da ilimina da dan tunanina wanda cikin cokali wanda Allah ya bani zai sa in samu rudin yadda da al'amari ki dubi wancan Allah wai Bahaushe na cewa kada Allah ya kawo ranan da zaka yabawa wanda ya gabata haka to amma a kullum zamu tsaya ne a ce mun yadda da al'amari amma kuma yaddan nan da muka yi da kuma wato sadaqar da rai da muka yanda IG wala ya fada shi kuma ke cutar da mu a baya mun yadda da gwamnati da aka ce za su fitar da mu daga kangi muka shiga ukuba aka dau bindiga ana ta kashe mutane mutane suka yi ta wahala a kasan nan kai ba ma ta abincin kake yi ba kai in ka fito ka dai dawo gida a ce ma barka to yanzu alhamdulillah mun samu wanda in mun fitan zamu dawo gida amma kuma me yinwa kuma tana kashe mu ba wan to ni ban taba ganin tunani na irin dan Najeriya wanda yake a kullun ya fito daga wannan hukuma zai fada wancan bane shi talakan Najeriya shikenan yanzu kwanaki wasu ke muhawara ina tsaye ina ji sai wani ce oh Allah sarki yanzu wa'innan mutanen azzalimai sun rike Buhari sun hana shi aiki ba zai mana aiki ba yanzu shikenan sai wani ya ce yanzu shikenan haka zamu zauna mu kuma yinwa ta kashe mu shi ba zai gasar kazar ba ya aikin taya suka rike shi suka ta muhawara sai dukkan su kuma suka ce shikenan Allah ya bi su ba komai haka zamu zauna to kin ga irin wannan muhawara in ka ci sai kai ta kai cikin zuciyanka saboda a koyaushe ya fito daga kura gaba sayaki gaba kura bayan sayaki a kullun talaka Najeriya haka zai kare kuma wallahi a ce miki an kare shekarun nan a haka wallahi wasu sai sun mutu cikin talauci da yunwa da kunci yanzu akasarin talakawa wanda daga sanda suka yi zabe suke ganin alhamdulillah Najeriya zata ta zauna lafiya babu komai ba wani matsala sai suka shiga cikin wannan hukuman akasarin su ba su iya zuwa ma asibiti su kai kansu in kika duba hawan jini da ya kama talakawan da suka sadaukar da rai yanda IG wala ya fada in kika ga irin ciwuwuka da suke da shi na damuwa na rayuwa to ya ninka ninkin baninki wancan marra da aka fito to dan me
to ina mafita
to al'amarin shine wajibi ne shugaban kasa ko mai yara ta auyansa
anya ba zai masa nauyi da yawa ba
to al'amarin shine kasa baka taba tafiyar da ita kai kadai baka kuma iya tafiyar da ita ba da tuntuba ba da shawarwari sannan kuma da wani irin wato committee ko team wanda ka dare su kuma za su kawo duba abinda wancan gwamnatin da ta shude akwai sarki Sanusi a ciki akwai kaza duk abinda ya taso sun kama kafansa sun dan kofar sun danne in aka ce musu ga abinda zai faru ko kuma ga inda kasa ta nufa sai kiga sun dauko su shawarwari da wasu irin wato kudurori na gwamnati nan nan sai kaga abubuwa kuma kaman ba a yi ba har suka gama ta'asan su da tabargazan su nawa ne dala zuwa naira nawa ne kudin buhun shinkafa nawa ne yanzu akwai talaka da yawa wanda ƴaƴansu ba su a makaranta kuma ga gwamnoni yau ko kuma a wannan maran gwamna ya fito karara ya ga ƴan jaridu da duniya cewa ba zai biya ma'aikata albashi ba to ina zashi ina talakan zashi dan me kuma sannan na yadda da abinda Atiku Abubakar ya faɗa yace kasan nan ba za a tafi a haka ba dole a zauna a ƙara wato restructuring din federalism a duba wannan irin tarayyan da aka zauna idan dai a haka za a tafi to ba za mu sha ba ya bada shawara bai kai sati daya ba yace a zauna a duba wannan al'amari da kyau maganar irin ba a iya kaza ba a iya ciyar da gida ba a iya daukan nauyin gida ba a kaza to ba magana bane kuma ki lura shi ma'aikacin jiha guda nawa ne sai su yi kididdiga su bamu nawa ne ma'aikata suke a jiha sannan nawa suke bada contract din aiki eh sun yi budget eh za su yi ma mutane aiki amma wannan ba zai rufe idan su ba ya sha musu kai fiye da daukan alhakin wannan talakan da ya wahala ya je ya zabe su ai sun ga irin wahalan da sadaukar daren da talakawan su kai wannan ba sakayya bane
to Dr. Sadiq shawararka
to shawara na dai kaman yanda na faɗa shine dole ne gwamnati ta sassauto ta sa ido akan waɗannan abubuwa na kunci da ake ciki in ma shi wannan kasafi a tsakiya dakatar da shi za a yi a mai da hankali a dakatar da wasu bangarorin sa za a yi a mai da hankali akan abubuwan da suka shafi talaka kai tsaye wanda zai samar da masa da dai abinci ya ci ya sha a takaice sau uku nan wanda wani ma sau biyu yake ci din kuma na tabbatar akwai wanda yake ci sau biyu ma baya samu ya ci sau biyu ne a yayin da abun yake
to dole ne
sannan na biyu kaman yanda gwamnatin ta dauko kuduri na cewa matsalolin da aka yi ta samu a baya a Najeriya aka shawala shine kawai saboda tattalin arzikin kawai ya ta'allaka ne akan wani bangaren abu guda daya shine man fetur wanda wasu kasashe akan harkan kawai jin dadin kyautata rayuwa kaman yanda za a ce tourism kadai suke rike da shi rike kasar suke gudanarwa ka duba Ethiopia nan harkan jirgin nan kadai ya sa suna rike da kasan da shi kaya daya tilo ba abun da Allah bai mana ba a Najeriya ga ma'adinan nan a ƙasa a bunne to ina tunanin daga lokacin da aka ce an yi tattalin arzikin nan kafin damuna ta sauka za a fara tunanin an samar da isasshen taki talaka ya same shi daga an fara ruwa ya zama ya doshi gona kafin duk wani abu da gwamnati za ta yi ta tamamar wannan tallafi ya zama na kowa yana gonar sai yana iya noma wanda za su noma abin da za su ci na gida din wanda zai taimaka ya saukar da rawan farashi za a fara tono ma'adinan na dauki mutane aiki ma'adinan da aka fara tono su waɗanda za a sayar a samu kudaden shiga da sauransu waɗanda za a sarrafa a yi dan duk kasar da ta zauna matsalar da muke ciki ba abin da muke komai mun dogara ne ga abin da yake shiga daga kasar waje alal misali yanzu irin su India irin su Saudi Arabia tun san da muka tashi muke da dan wayonmu riyal 4 tana naira 1 har yau yanda ake saida abu a Saudi Arabia ake sayarwa yanda rufi yake na India haka yake saboda me saboda suna kirekire suna abubuwa mu yau kamfanonin mu na kirekire muna da ajakuta muna da irin su katsina rolling mill da waye wanda suka fara da kamfanonin da suka fara da suka mansu a irin su Brazil su India yau suna kira jirage da suke zuwa duniyar samaniya a harkan computer nan su ne jagaba a duniya to duk irin waɗannan abubuwa da za su kawo abun shigowa da harkan computer nan da za a yi ICT nan da za a yi karfafa matasa ku samu aikin yi a samu abubuwan yi da za a yi kokarin ne da matasa kan sana'o'i kan harkan gona da sauransu zai taimaka matasan nan wajen kashi 65 na al'umman kasar nan da ake maganan kusan miliyan 200 su ne ana maganan miliyan 100 da wajen 30 kenan matasa ba aikin yi ba makaranta ba sana'a ana zaune kawai kuma ga irin shi fa yasa wancan abubuwan da suka kullo suka samu karbuwa ga kuncin rayuwa ga matasa irin wannan kukumi da hali suka rungumi wancan abun aboko haram a rigiman da ake nan Delta a anan Biafra matasan nan suka shiga saboda suna ga wani hanya da su samu rawa cikin sauki saboda wasu za su zo su yi amfani da su ba su da abin da za su samu su ci su cika cikin su ko babu komai to a gujewa irin wannan in ba haka ba kar
yanzu a madadin bakin namu Mallam Yashau Aliyu da Dr. Usman Muhammad da Dr. Sadiq Umar Abubakar da Alhaji Ibrahim Garba Wala da wakilarmu Madina Dauda ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya.
To ma da lagar da Salo Garba da tawagarsa mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum ne magana Amusu Mogal Jawari da Dadi Kobo Kure da wa. Ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da yan jam'iyyar APC don Allah don Annabi Buhari 2019 in Allah kan tsare da lafiya don Allah don Annabi ka yafe mana ba za mu tabba za dai mu duba cancanta wannan sassan da muka yi mun bi maganar ka amma wasu ba su cancanta ba amma kai ka cancanta
mai magana Kasim Aliyu Asada sattaunin matasan Asada a jihar Sokoto birnin Shehu Cibiyar Dole Umaniya sashen Hausa gidan Radio America. Ina so na isar da sakuna na Allah wadai da sojojin ƙasar Turkiya suka shirya da wani biyan mulki da bai nasara ba. Don haka ina kira ga gwamnatin ƙasar Turkiya da gaggauta ta sa ƙoƙarin bincike wajen bankar waɗanda suka shirya da wannan biyan mulki da bai nasara ba.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Voice of America. Mai magana Habibu Adamu Arzun. Alabiyo yana son ku bani dama domin na yi kira ga gwamnatin jihar Kebbi. Ina kira ga gwamnatin jihar Kebbi don Allah don Annabi da tattakai ma kama manoma na jihar Kebbi. Saboda yanzu gashi taki ya riga ya yi tsada a jihar Kebbi. Taki ya zaka dubu a taki a kasuwa wajen jirka ɗaya akan 10,000. Don Allah don Annabi muna kira ga gwamnatin jihar Kebbi don Allah da tallafa ma manoma a jihar Kebbi.
To madallah kafin shirinmu na gaba ga wannan sakon.
Mai sauraro kunnan kanawa.
To ƙara na uku ka sha labari.
Sashin Hausa na muryar Amurka yayi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa.
Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana.
A maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinai guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da Kirista.
Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe 9:30 na dare.
Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe 8. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci.
Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna Duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya.
Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka.
Majiya kwakwara ta labarai da dumudumansu.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunka.
Adalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
An bayyana wani tsohon sojan Amurka a matsayin dan bindigan nan da ya bude wuta ya halaka ƴan sanda uku ya kuma raunata wasu uku da safiyar jiya Lahadi a birnin Baton Rouge da ke jihar Louisiana. Jami'an soja sun ce Gavin Long, mai shekaru 29 da haihuwa ɗan birnin Kansas ta jihar Missouri ne, shi ne ya yi shigar baƙaƙen kaya ya buɗe wa ‘yan sandan wuta. A baya dai ya yi aiki da rundunar sojan ruwa ta Amurka tsakanin shekara ta 2005 zuwa shekara ta 2010 har ya kai matsayin sergeant. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi watsi da zargin da ake na cewa Amurka na da hannu a ƙoƙarin juyin mulkin da aka yi a Turkiyya ranar Juma'a. A lokacin da yake magana da gidan talabijin na CNN a jiya Lahadi, Kerry ya ce rashin tunani ne a ce Amurka na da hannu a juyin mulkin. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya zargi malamin nan Fethullah Gulen, wanda ke zaune yanzu haka a jihar Pennsylvania da ke nan Amurka, da cewa yana da hannu a wajen ingiza wannan tashin hankalin, ya kuma buƙaci da a mayar da malamin zuwa Turkiyya. A jiya Lahadi ne ‘yan sandan Faransa suka saki tsohuwar matar mutumin nan da ya amfani da wata babban mota wajen tattake mutane kusan 300 a birnin Nice, amma har yanzu ana yi wa wasu mutane shida tambayoyi domin tabbatar da cewa maharin shi kaɗai ne. An kame mahaifiyar ‘ya’yan Muhammad Bahoulel uku ranar Juma’a, an kuma riƙe ta na tsawon wasu sa’o’i bayan da Bahoulel ya tuƙo ƙatuwar mota. Ya yi tafiya tsawon kilomita 90 zuwa cikin birnin Nice inda ya kashe mutane 84. Lauyan matar ya faɗa gidan talabijin na Faransa cewa ba ta da wata alaƙa da shi bayan da ta kore shi daga gidanta a lokacin da ya doke ta.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madun kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Sarfilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatarwa da Cubahiro Jodone da ya ba da umarni sai injiniyanmu Charles Hall. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima a je wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri.